السلام عليكم.
Hausa na muryar Amurka a gundumar Columbia akan mitoci 25 31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a binnin yammai na jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kuma sun kasar Ghana za iya kama mu ta Alpha Radio za kuma ku iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com masu gabatarwa Amina Bahari Auna tare da ni Madina Dahiru mai shanu. Kuka sani a duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na duba batutuwa da suka shafi kiwon lafiya inda a yau ma za mu duba illar da shakar hayakin gawayi ke yi ga dan adam.
Kun je kun fura a waje kar ku ji ku shigar da shi a daki sai ku je ba gishiri ku barbada a kai kafin ya sauka sannan ku shiga da shi a daki sai ya ce to.
Da kika sani dai a kwanakin nan ana ta fama da tsananin sanyi a wasu kasashen mu na Afirka. Lamarin da ke sa mutane yawan amfani da gawayi domin dumama dakunan su. Haka yake Madina a cikin wannan makon nan ne ma wasu matasa biyu suka rasa rayukansu sakamakon haka a Najeriya. A yau za mu fadada muku labarin yadda wannan abu alhini ya faru a birnin Jos dake jihar Plateau. Za mu kuma yi hira kai tsaye da wani likita wanda zai bayyana mana illolin shakar hayakin gawayi da kuma hanyoyin da za a iya bi domin kaucewa fadawa tarkan wannan hayakin. Duba da yadda ake amfani da gawayi don abubuwa da dama a cikin gidaje. Sannan kuma idan lokaci ya bamu dama za mu buɗe muku layi domin ku kira ku yi ma likita tambaya kai tsaye. Sai ku biyo mu don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. Soma shirin da jin yadda wasu matasa biyu a birnin Jos dake jihar Plateau a tsakiyar arewacin Najeriya suka rasa rayukansu sakamakon shakar iskar gawayi da suka yi bayan da suka kunna gawayin domin mama ɗakin su don magance sanyi. Kana sai suka yi bacci. Wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji ta yi hira da ɗan uwan waɗannan matasan kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na musamman da ta aiko mana daga Jos.
Wasu matasa biyu sun gamu da ajalin su bayan sun sanya wuta a gawayi don jin dumi saboda sanyi. Tun dai a farkon wannan wata na Janairun 2020 ne sanyin hunturu mai tsanani ya buso a cikin garin Jos da kewaye, lamarin da ya sanya jama'a neman matakan dumama jikinsu da makoncinsu. To sai dai ga Saminu Idris da abokinsa Idris Tahiru neman jin dumi ta hanyar sanya wutar gawayi a ɗakin su yayin sanadin rasa rayukansu. Yayin da na isa ɗakin da mamatan suka gamu da ajalin su a yankin gangare da ke nan cikin garin Jos, na tarar da konannen katifar da suka kwanta da labule da ledan ƙasa da sauran kayayyakin da suka kone. A nan yanzu ina tare da ɗan uwan ɗaya daga cikin mamatan. Menene sunanka?
Sunana Labiru Idris.
To kana wa ga shi wanda Allah ya masa rasuwa, me ya faru?
Ni dai ina cikin gida a wannan dare kafin abin ya faru, idan karfe 10:11 haka na dare. Saboda sai ya yi hiran shagangare kafin nan ya zo ya kwanta. To sai ya kira ni a waya yake ce mu in bude mai wannan kofan gidan akan ya shiga ya dauka su kuwa cikin gida. To ni kuma na dan dawo da dan zazzabi haka, sai na ce matana ta tashi ta bude mai kofa ya dau kasko. To a lokacin ta tashi ta bude mai kofa ta bashi kasko. To da safiya ta yi ban samu sallan asuba ba, na tashi irin karfe 6 nan na safe. To nayi alola na a cikin daki, nayi sallah na a cikin daki. To a time din matana ta riga ni tashi a bace ta hura gawayi da ta dafa ruwan zafi. To anan dai nace ta hada min abin karyawa a cikin ɗakin. Duk komai da miya a cikin ɗaki ba mu fito tsakar gida ba. Time din da na karya sai aka kira ni a katako cewa in je in dauka yana yazo. To sai na yunkurin fitowa cikin tsakar gida sai na ji kauri. Sai nake tambayan ta ko gawayin da kika sani yake kauri a cikin gidan nan. Sai ta ce min tun kafin mata hura wannan gawayi ita ma ta ji kauri a cikin gidan. To na kai wajen minti bare dai a cikin gidan ina ta dubawa in ga me yake kauri a cikin gidan. Na bude kitchen ina tunanin ko ta sa hita ne ya kone. To ba hita bane. Na fito dai ina ta tunanin a ko wayan wuta ne an kawo ta da daddare. Wayan wuta ya kone a wani wajen da ban sani ba. To duk ba shi bane. Sai na yi yunkurin fitowa in bude kofar gida saboda akwai inda muke dan canja wuta. Nayi tunanin ko wajen ne ya kone. To ina zuwa daidai zauren kenan zamu sasaka ta in bude kofar gidan. Sai hankali na kai windan kofar windan jikin ɗakin su da yake yana ta cikin gida. To sai na ja slicing windan su na bude. Sai na ga hayaki na fitowa. To hankali na ya tashi da yake always ina tashi ina kwankwasa windan su biyu ina kira sunan shi Saminu zai tashi. To yana ansa wa ma ya tashi kenan. To na kira suna ya fuso gari bai tashi ba hankali na ya tashi sai na bude kofar gida sai na zo wannan wajen. To na ga wannan sakatan gashi nan a jiki dai na habdo din. Yana jiki kuma wancan ma na ga sakata a jiki saboda always din suna ciki wannan sakatan na wannan habdo din ba a sawa sai dai sa wannan kusan sun manne kofar. Na girgiza ina kiran sunan shi shuru sai na balle wannan abin da karfi na ja shi ya fashi. To kofar ɗakin sai ga gare ni ballewa sai na shiga nan gidan makotana ne saboda mazaje ne kowanne da matan shi su uku. Nace su taimake ni sai suka fito muka da ki kofar sai ya bude. To muna dukan kofar hayakin da yake fitowa sai ya gagare mu shiga cikin ɗakin. To a daidai lokacin ni dai kawai da yake hankali na ya tashi dan uwana ne a ciki sai kawai na shiga cikin ɗakin da hayakin da komai na jawo kafan shi. To lokacin da na jawo kafan shi sai wandan shi ya biyo ni saboda wandan daga daidai wajen shi zuwa ƙasa ya kone. To na sake wandan na kamo kafan shi. To ina kamo kafan shi na ga kafan shi ya kone in ga ko zai yi motsi bai yi ba na dauko hannun shi haka na gane shi ya kandare haka. To sai kawai na gibo a lokacin jiki na yi sanyi. To ban iya komai ba ma a lokacin. To a lokacin ne na tafi family house amma ni ban san ma na je ba saboda hankali na ya tashi. To da nan je family house mu suna tambaya na a kai na asibiti yadda suke mun bayani. Ai na zo a furgeje ina kai na asibiti ina me ya faru sai dai ni Allah ya taimake na kira sunan shi. Saminu. To suka san cewa eh to akwai damuwa a cikin gidana. To a lokacin ne suka zo.
To amma kuna zaton cewa wato gawayin da suka yi amfani da shi ne ya kone su?
Zahiri gawayi ne saboda a lokacin da aka zo fito da su shi kanin nawo yayi yunkurin ya fita lokacin da hayakin gawayin ya hau kansu. To abin ya fi karfin sa akan ya bude kofa. To dalilin haka ne ya fada akan kaskon gawayin. Gawayin shi ne ya kona abubuwan da suke cikin ɗakin amma ba wuta bane ya kama ko wani abu.
Mahaifiyar Saminu Idris mai suna Habiba Hassan tace a daren da Saminu ya rasu wata surukar su ma ta samu hatsarin shakar mummunan iskar gawayi sai dai Allah ya kubatar da su.
To ya kika ji da wannan lamari da yau ko?
Eh to mun samu kanmu akan cewar saboda hatsarin gawayi saboda sun zo mun yi hira da su daga tunda abin da muke ta hira da su har mun kai kamar 11 haka muna ta hira da shi
na dare
kenan. To sannan shi ne sai ya fita suka je suka sai gawayi suka je suka sa daki. To kuma wannan hatsarin ya same mu ba ga kan wannan kadai ba na a wannan dare mun samu kanmu akan mutane biyu saboda muna da sirkan mu ita ma sai wannan abin ya tashi akan su saboda su ma sun sa gawayi su ma again ta fadi ta samu kanta a cikin damuwa muna suna tare da yarinyar mu budurwa suna tare. To sai ita ma abun ya kama ta sai ta fadi. To ita kuma yar uwanta da take kwance da ita ta tashi ga wani halin damuwa sai ta tashi sai ta bude kofa. To ta inda ita wannan ta samu tsira kenan har ta sa hannunta a wuta ma. To sai ta fito ta taho sai aka kawo ta gida. To daman su Saminu suna kwance a ɗakin yayin su uku ne a ciki sai ta kira ɗaya daga ciki cewar ya zo ya raka ta ta dawo gida ita ba za ta iya kwana da wannan din ba. To shine sai ya fita. To ubangiji Allah ya sa kwanan shi bai kare ba. To sai ta ya bar su biyu a ɗaki. To wannan su biyun shine suka samu wannan hatsarin cewar Ubangiji Allah ya ikon shi shi Saminu suka samu kansa a cikin wannan hali da shi dan uwansa ma yana tare da su Allah bai sa ya ji ya sani ba to shine kenan Allah ya sa kuma hanyar su kenan suka tafi
to kuma ta yawanci ku kuke amfani da wannan gawayi kuma akan samu wannan hatsari ya za ku yi gargadi musamman ta inda ake sayan gawayin nan da ba a san kowane irin itace ake amfani da shi ba
to abinda zamu ce dai shine zamu yi ma mutane gargadi akan cewa Allah Ubangiji ya kare ya kiyaye kowane dan adam yake rayuwa a duniya ya hankali da maganan gawayi tunda ya zama mana akwai annoba a ciki tunda mun bamu san da wannan damuwan ba kuma ba yi da wani kama wanda zaki iya ganewa ba yi da wani kamanni sai dai in Allah Ubangiji ya dora wa mutum ko mai mutuwa ko mai wahala zaka samu wannan damuwan a ciki sai dai mu ce Allah ya sa kowa ya kiyaye Allah ya tsare Allah ya musu rahama wa wanda bai same shi kuma Allah ya tsare Allah ya kare
shi ma uban Saminu mai suna Idris Aliyu yace labarin mutuwa ta Allah ce
to wannan na Allah ne kuma kai na ban tsira ba yawa in kaga mutum bai mutu ba kwanan shi ne bai kare ba kuma duk wanda kaga ya mutu to kwanan shi ne ya kare yawa mutuwa guda ɗaya ce amma sanadin ta yana da yawa wani wuta wani ruwa wani mota haka abin ne da yake faruwa wani ma kuma yana kwanci a gadonsa sai Allah ya kawo karan kwanansa shine rayuwa take tare da shi to amma magana gawayi ya abinda nake son ga yawa na baya duk wanda ya kunna gawayi ya bari ya cinye ya sa masa gishiri ya tabbatar da cewa dafin sa ya mutu kafin ya kai shi daki in ko mutum ya kai daki ma kar ya daddanne kofa ta inda iska ba zai shiga ba yawa wanda suka mutu Ubangiji Allah gafarta musu mu da muke na baya Ubangiji Allah ba mu ikon yin abinda za mu samu lahira nan gobe
Na kuma garzaya gidansu Idris Dahiru wanda shi ma ya rasu a hadarin wutar gawayin. Mahaifiyarsa mai suna Hama Hassan hudu ba ta yi wa al'umma kan amfani da gawayi.
Wallahi mu wa Allah godiya. Dan ba mu jarabta ka da wannan al'amari sai Allah da ya halice mu. Allah Ubangiji zikansu da rahama. Allah ya yafe musu. Ubangiji Allah ka kara mana tawakkalin musulunci. Allah ka kara mana dangana. Abinda zan ce kenan.
To yawanci akan samu mutane na amfani da wato wannan gawayi musamman a wannan lokaci na dari.
To bayanin da zan yi akan shi ne dimu kula mu kiyaye don wannan gawayi dai sai dai Allah ya rangwata mana gawayin ba kyau. Gawayi ba kyau. Mu kula Allah ya tsare. Gawayi ba kyau Allah ya kare. Ubangiji daɗa kare mu Allah ya tsare.
Shi to ne kira zaki ma al'umma duka musamman waɗanda suke amfani da shi.
Ku barka lera Allah ne girma. Allah Ubangiji ya ba mu ikon da zamu ci gaba da kiyayewa domin wannan gawayi ka dai ga sunan ne. Ana amfani da shi. Mu daina kaiwa daki. Mu daina kaiwa daki in kitchen ne kina amfani da kitchen din ki mai rufe ne ma gaskiya a fitar da shi domin a kitchen din ma matsala ne tunda abokin daki ne a sami gefen da za a sa inda yara ba sa zuwa in ba dama ma ka sai itace ka hakura shine yafi mana sauki Allah ka mana jago
to Allah ya kyauta abin tausayi wallahi amma shin kowane irin gawayi ne ke da illa ga lafiyar dan adam ko kuma akwai takamaiman gawayin wasu itatuwa dake haifar da wannan illa
Ga wata mai sana'ar sai da gawayi shekaru fiye da 30 mai suna Maman John tace waɗansu itatuwan da ake yanka ake gawayi da su suna da illa ga lafiyar al'umma.
To mama gashi nan kina sai da gawayi. Yaya cinikin gawayi yake?
Cinikin gawayi mu yanzu muna dan samu. Amma gawayin ne yayi mana karanci. Gawayi yayi karanci.
Saboda me?
Saboda mutane masu sayar da gawayi su yi yawa a gari kuma suna zuwa a wurin da su je su fara. Haka ne
amma dai yanzu da yake ana sanyi sosai yanzu ne kasuwa yake ci kenan
kasuwa ina ci amma gawayi yayi yawa cikin gari in ba dun gawayi yayi yawa ba da kin zo kin samu nan fatata ne amma gawayi yayi yawa yanzu
to mama akwai wani lamari wato wanda wadan suna amfani da gawayin nan kuna iya tantance wani irin itace ake amfani da shi don a kawo kin ga yana kawo illa ma mutane
wannan saka babu kin gani marke kin gani madace kin gani doruwa to su ba su da komai amma yaran mun nan da sun fara tsara barkate ko ina an je ana da inji ana yankawa sai ai yanka wani itace ana kiran shi busuka to in wanda ya saya bai sani ba in ka je ka sa a wuta ka bi ka kulle daki wallahi zai ba za ku ji daji ba ba za ku ji dadi ba.
To amma kuna da kungiya?
Mun a kungiyan
gawayi.
Iya kanmu kenan anan. Babu da wani kasuwa wani guri sai nan din.
To amma ku ba za ku yi magana domin ku tantance irin gawayin da ake kawo muku saboda kar ya zama hatsari ma mutane ba.
To mun gaji a gwamnati ba su taimake mu ba. Gaskiya ka gani anan mun yi ta zuwa jayin dibi. To kan gani nan din ma jasa noto ne. Amma ba ko da za su iya taimake mu da wani abu to babu. Mu dai ana bar mu anan ne kawai. Wani lokaci ma a zo wai za a karba wurin a wurin mu. Mu babu da taimakon kowa anan a gwamnati ba.
Babu inda sun taimake ku za ku iya hada hannu da masu sayar muku da gawayin domin a tantance irin itacen da ake kawowa kenan.
Sun dai gwamnati ya taimake mu ba. Akwai masu kawo gawayin da za mu yi shawara da su. Mu yi shawara da su so ma su san irin itacen da za su sara. Ko ba gaskiya ba ne. Waɗansu yara ma sun zo shakaran jiya nan a ranar Asabar. Sun sayi na 400 kamar yadda matan nan ta saya. Abinda yaro ya faɗa mun kenan. Ya ce mun mama ina son je in sa ma mai jego a daki. Amma mun ji labari wai ya kashe mutane biyu. Sai na ce mishi akwai itacen daban-daban. Akwai itacen daban-daban. Mu ma mun ganshi anan ba ma karba. Ba ma karba. In mun ganshi anan ba ma karba.
Wato kuna iya gane itacen kenan.
Sai na ce musu in kun je kun fura a waje kar ku bi ku shigar da shi a daki. Sai ku diba gishiri ku barbada a kai. Kafin ya sauka sannan ku shiga da shi a daki sai ya ce to.
Babban sakatare a ma'aikatar lafiya ta jihar Plateau Dr. Polycarp Azut Martins yayi bayani ne kan illar da gawayi ke da shi.
To akwai bayani na cewa mutane suna mutuwa saboda hayakin da suke shaka musamman wajen amfani da gawayi. Me ke janyo wannan?
Wanda suna sa gawayi su rufe kofofi da window duka yana kawo damuwa. Irin abin da yake fita daga kan gawayi din nan. Akwai wani iska da ana kiran shi carbon monoxide. Shi wannan din ba shine mutane suna zufa shi da shi shiga ciki ba shine na fita daga cikin mutane. Aka mata wanda ana kiran shi oxygen su samu. Amma wannan carbon monoxide din kuma domin ba iska da yana shiga ciki daki. In su mutane suna zufa shi a cikin wannan carbon monoxide din zai iya kashe su. So ba kyau. So sa gawaya cikin dakin da an rufe window da an rufe kofofi duka ba kyau yana ya kashe mutane.
Musamman yanzu lokacin sanyi da waɗansu suna ganin kamar wannan gawayi shine zai sa su dan ji dumi. Me shawaranka ga mutane idan ma za su yi amfani da gawayi din?
Za su yi amfani da gawayi su je wurin da akwai iska kamar wurin da akwai kofa yana bude sai a sa shi in sun gama jin zafin sai su shiga daki amma ba za su kai daki wurin da za su kwanta ba ne kada su kai shi cikin dakin kwanciyar su.
To a baban da mutuwa idan a ce wanda ya tsira bai mutu ba wani illa zai samu a jikinsa?
Wasu mutanen zai su iya samun illa in ya riga ya shafi bargon kansu ko wani wuri zai ya dame tunaninsu ko yana jikinsu zai tafiya. So ba kyau sa kwana da gawayi a daki ana rufe kofofi da su window.
Babban sakatare a ma'aikatar lafiya ta jihar Plateau kenan Dr. Polycarp Azut Martins.
Jini ka charge kinsu tun ga labai
abin tausayi
wallahi abin tausayi
ni kuma ki gashi kuma labarin da ake ta samu daga kasashen mu saboda ana sanyi
wallahi ana sanyi ana sanyi
yaya zai gashi kuma
ita ana sanyi ina ga aka ce sanyi har ya wuce landa ya wuce da birnin landa
sa jacket mutane
kowa ya shiga gida sai bargo
eh ana
ni kira baba na an gaishe shi sai to baba ya gari ya kuma ya winter ya ce lalle kan huntu ne ya shigo
gaskiya kam
to masu sauraro dangane da batun da muke tattaunawa na illar shakar hayakin gawayi za mu kira likitanmu wato Dr. Abdul Aziz Bako mazauni a nan Amerika lambar da za ku iya lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655 amma kafin nan ku shakata da wannan wakar
ya ubangiji sarkin baiwa sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah amin amin tuma amin 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 tuma amin ya Allah ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa
to assalamu alaikum doctor barka da shigowa zauren namu
barkanmu dai kan
to doctor kaji dai batun da muke tattaunawa akai wasu matasa biyu sun rasa rayukansu saboda shakan wato carbon monoxide na ga shi ne ke fitowa daga irin wannan gawayin
kware da gaskiya
to wani irin bayani zaka yi mana akai wato daga itacen kadai ake samun carbon monoxide din shi kam menene shi ya yake illa ga jikin dan adam
eto za iya samun carbon monoxide daga dukkan wani abin da yake za iya kunna wuta da shi misali kamar irin su gawayi din ko ita kanta wuta din ko kuma duk wani abu da misali ake konawa yawanci yana fitowa daga cikin waɗannan abubuwan so kuma shi illarsa shine yana da illoli da yawa a jiki yana iya shafar duka kusan idan za mu iya cewa sassan jiki musamman jini yana hana saman amfanin dama jini mafi mahimmanci ko kuma na ce daga cikin amfanin jini shi ne daukan iskar da muke shaka wacce take ake kira oxygen ya kai su sauran sassan jiki duka sauran cells na jiki ya tattura su wurin so shi carbon monoxide yana hana wannan abun yana kaman kawo cikas a wannan hanya saboda haka idan ma mun shaki iska zai kasance ba za ta iya kaiwa ga sauran sassan jiki ba kuma jiki idan babu wannan oxygen din sauran sassan jiki ba za su yi amfani ba so yana shafar wannan yana shafar kaman bangaren kwakwalwa musamman idan ya zuwa wani lokaci ya kan shafi kwakwalwa ita kanta da sauran sassan jiki ma da yawa duka carbon monoxide yana iya shafar shi idan mutum ya zauna a cikinsa a lokaci ko da ya kasance misali mutum ya shaki iskar da yawa a lokaci daya ko kuma kadan yana shakarsa misali yana hudda da abubuwan da suke da hayaki akai to kadan zai ringa taruwa shi ma kuma zai iya yi wa mutum illa
to doctor kamar yadda kace ana samun wannan carbon monoxide din ne idan an kona hayakin wasu itatuwa to kamar yaya mutum zai iya gane wani irin ice ke da wannan carbon monoxide din koko wani hayaki ne zai iya masa illa ga jikinsa
ito ai shi carbon monoxide shi ai abin nan combustion process ne yake produce ko kuma nace abin da yake janyo shi ne shi kona abu to saboda haka idan ya kasance bayan da mutum zai ce wai ko akwai wani hayaki ko wani kaman itace wanda ba shi da carbon monoxide
ko wani ice ke da carbon monoxide
kenan abin da kai amfani da shi inda yana fitar da hayaki za ka ga carbon monoxide yana ciki kuma matsalar ma carbon monoxide shine ba shi da wani kaman kala da zaka gane kace wannan ai bakin hayaki ne saboda carbon monoxide ba shi da kala ba shi da kuma wani kaman alamun ko abin da zaka iya shinshina ka ce wannan kai wannan yana da ba shi da wannan duka
to likita a gurguje dai barin tambaye ka akwai cikin hirar da muka saka yanzu akwai ɗaya daga cikin su da ke cewa domin magance wannan carbon monoxide din ko kuma hayakin da zai iya ma mutum illa a jikinsa mutum zai iya barbaɗa gishiri to menene gaskiya wannan magana
gaskiya dai ban san wannan abin nan din ba, ban san wannan scientific ko kuma na ce kamar a kimiyance, ban san wannan tsarin ba, kuma bana tsammanin zai yi aiki saboda gishiri ba zai hana misali haɗa carbon monoxide ba bayan lokacin da ake kona abu. Scientifically dai idan a kimiyance babu yanda za a yi saka gishiri ya hana abin nan ɗin carbon monoxide.
To Dr. Kanin Katsika, ga kira nan na shigo mana daga jihar Kaduna. Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
To Malam Musa, barka da shigowa zuwan namu. To bismillah, ga ka ga likita.
Allah kamar da kika faɗa, sunana Alhaji Musa Ngaru, mai radio da recorder kasuwar Kawu Kaduna Nigeria.
To ga ka ga likita.
Dokta ne wa dokta fatan alkari kuma ne mai barka da warhaka.
Nagode.
Yawa to tambayar da nake da shi tana da tambaya guda biyu dangane da shi kanshi wannan magana call din ko kuma wannan gawayin da mutane suke konawa. To dokta, kaman yanzu kaga da mun san kaman irin gawayi irin namu na kaman kawai haka wanda zaka sare bishiya ne haka da shauran su, kuma a ka gama girki ne, abinda ka gama girki da wannan ice zaka debi ruwa ka dan kashe wannan gawayi wanda ki kaga mutane da yawa za su iya kunna shi a daki, zai kwana a daki ba tare da ka ganin har da ma in ba kaman ta ba dokta, kaman kawai idan akai aure ko kuma aka haihuwa za ka ga an irin wani kaddaro irin na kasa za a ba su irin wannan gawayi a cikin karkashin wuta da shauran su. To dokta, kaman yanzu to sai ga kuma yanzu idan koda mai shayi ne haka ya kunna kofar daki, domin kwanaki wani mai shayi ya kunna wuta haka da wannan gawayi ya kunna kofar daki kusan mutum hudu haka, Allah ya dauki rayuwar saboda sakamakon wannan abin din. Shin wannan bishiyar tasu da tama akwai bambanci ne? Tambaya ta farko kenan. Tambaya ta biyu, shin gaskiya kaman yanzu kaman irin wannan shi da ake yin girki din da shi na zamanin da ake sayar da shi ake kawo shi daga daji, shin gaskiya idan mutum kawai ya je shi ya hada mai wuta ya fifita shi zai iya tura shi a daki din hadarin su, ko kuma akwai wannan rigakafi wanda za ka yi mai kamar yadda na ce ma tambaya ana barbaɗa gishiri? Kuma muna da wannan labarin, to amma dai yanzu mai so mu ji daga bakinka.
Yawa, so shi gaskiya magana da barbaɗa gishiri abu ne wanda yake ya kamata a ce misali wani wanda ya karanci chemistry shi zai fi sanin ainihin ko idan an barbaɗa gishirin, amma dai a kimiyance abinda na sani gaskiya ba na zamanin akwai wani dalili da zai sa saka gishiri ya hana itace producer ɗin carbon dioxide idan an kona shi. Abu na biyu kuma duk abinda mutum zai kunna na dangane da wuta ko wani abu ya kamata a ce a waje mutum ya kunna shi, musamman da abinda zai yi hayaki ya kamata a ce a waje mutum ya kunna shi, ko kuma lokacin da ake amfani da shi ya kasance akwai hanyar da iska take fita.
Wato sannan dai kamar yanda a tsarin gidajen Turai suna da abinda ake cewa chimney a Turance,
inda
muna da irin hanyar da
mu akwai irin wannan chimney, dama akwai su ma a sauran gidaje da suke Afirka, saboda wannan iska ta ringa fita, hayakin ya ringa fita ta sama.
To dokta, kan mu katse kaga wani kira nan na shigo mana. Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, hajiya barkan ku da safiya.
Barka, ko zaka dan rage garan radio naka?
Sama da lafiya.
To daga wani jiha?
To na rage, salamu alaikum.
Alaikum assalam, daga wani jiha?
To a Kaduna ne dai, Murtala ne sunana, ina kiran ku daga garin
Kaduna. Mallam Murtala, ga shi nan dai lokaci ya kusa kure mana, amma a gurguje kai ma likita tambaya.
Amma a gurguje, na farko zan ta barka da yake da san zan ma zan ba zan ma danta shi ne a wannan shawara zai ba mu yanayin kasan mu, kaga akwai wahalan kananzir, akwai gas kuka ma yanzu an ce mu daina amfani saboda ba iya sarrafa shi ba. To shin gawayin kuma ga illan shi, wannan shawara zai ba mu ne in za mu girki ko za mu dafa ruwa ko ga abinci, shawara muke so ba mu da fata za ta.
Gaskiya babbar shawara shine a bude kofofi lokacin da ya kasance akwai hayaki, ko kuma idan za a yi girki a waje, kada a yi shi a cikin daki yanda zai kasance hayakin ya cika dakin gaba daya, babu kuma hanyar da iska za ta shigo.
To dokta, ga shi nan dai lokaci yayi, amma mun gode da ka karɓi wannan bakoncin namu.
To ni ma na gode.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu. Ni Madina Dahir mai shanu daga nan birnin Washington DC ke cewa sai gobe cikin ikon Allah, ku huta lafiya.
Yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su